This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Niger ma a ejin ma gidajen rediyon amfani ko fara ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niya a birnin Konni. A internet adadin voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zabe ko nadi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. Amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan gwagwarmaya sun ce mayakan Kurdawa sun danna zuwa tungar kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a Syria, daura da kan iyakar yankin Kurdawan yayin da ake kazamin fada tsakanin bangarorin biyu. Kungiyar kare haƙƙin dan adam a Syria ta fadi jiya Asabar cewa babbar kungiyar mayakan Kurdawan Syria tare da taimakon yan tawaye da jiragen yakin sojojin gamayya sun kutsa sosai cikin tungar ISIS ta raka dake arewacin Syria a kokarin su na kwace muhimmin garin nan na kan iyaka mai suna Tal Abyad. Yakin ya tilasta dubban mazauna Tal Abyad zuwa Turkiya. Jiya Asabar daruruwan Syriawa sun gudu wato yan gudun hijira sun taru daura da kan iyakar Turkiya don guje ma tashin hankalin. Dama mayakan Kurdawan sun yi ta shirin kaddamar da gawurtaccen farmaki kan ISIS a Syria. A farkon wannan shekarar mayakan na Kurdawa tare da taimakon jiragen yakin gamayyar sojojin da Amurka ke jagoranta sun sake kwato garin Kobani dake daura da kan iyakar Turkiyar, kuma tun sannan sauran sassan dake kan iyakar ke ta kubucewa ISIS. Gwamnatin Obama ta kawarar da wasu kananan yan fursuna yan asalin kasar Yemen zuwa Oman daga gidan yarin Guantanamo Bay na kasar Cuba, inda kowannen su ya shafe sama da shekaru 10. Rundunar sojin Amurka ta fadi jiya Asabar cewa Amurka da gwamnatin Oman sun hada kai wajen ganin cewa kaurar ta wakana bisa tsarin tsaro da mutunta dan adam. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta kuma gode ma gwamnatin Oman saboda abinda ta kira nuna tausayi da kuma niyyar goyen bayan Amurka a niyyarta ta rufe wato gidan yarin Guantanamo Bay. Tun a shekara ta 2010 aka tantance batun kaurar da fursunoni 6 din daga Guantanamo. To amma yaki da kuma dambarwar siyasar kasar Yemen sun sa an jinkirta har sai da aka cimma yarjejeniyar aje su a Oman. Su ne fursunonin farko da aka kaurar daga gidan yarin na Guantanamo tun daga watan Janairu, lokacin da aka kaurar da wasu fursunoni 4 su ma yan asalin Yemen din zuwa Oman. Shugaban Iran ya ce za a iya cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin Iran da manyan kasashen duniya cikin watanni wato wannan watan, muddin dai ba a shigar da wani sabon batu cikin kwanakin da ke tafa ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Tehran jiya Asabar, shugaba Hassan Ruhani ya ce ana iya samun ci gaba koko ana samun ci gaba a tattaunawar da aka dade ana yi a daidai lokacin da wa'adin 30 ga watan Yuni na cimma cikakkiyar jituwa ke kara karatuwa. To amma har yanzu da wasu sauran batutuwa da yake wato da ya juya ga wani muhimmin batu da Amurka da kawayenta na Turai ke jaddadawa, wato binciken tasoshin nuclear Iran. Mr. Ruhani ya ce Iran ba za ta amince da duk wani binciken da zai shafi sirrin kasa ba. Manyan kasashen da ke kokarin cimma jituwa kan shirin nuclear Iran din su ne Amurka da Russia da China da Burtaniya da Faransa da Jamus. A madadin takaita shirin nuclear nata, za a sauƙaƙa ma Iran takunkumin da ya durƙusa da tattalin arzikinta. Hillary Clinton ta kaddamar da babban gangamin farko na ƙoƙarinta na zama shugabar Amurka, inda ta gabatar da wani jawabi mai cike da nuna ƙarfin gwiwa da barkwanci da kuma abin da ya shafe ta. Duk na salon yan gabadai-gabadai tana mai alƙawarin samar wa kowa sukuni daidai wa daida da kuma tayar da komatsar waɗanda aka danne. A wani jawabin da aka yada a ƙasa baki ɗaya daga tsibirin Roosevelt na New York, Hillary Clinton ta gaya wa dubban magoya bayanta cewa tana takarar shugabancin Amurka ne don dukkanin Amurkawa, ciki har da waɗanda matsalar tattalin arzikin da aka shiga ta durƙusar da su. Amurka ba za ta taɓa yin nasara ba sai kun yi nasara. Wannan ne yasa nake takarar zama shugaban ƙasar Amurka, in ji Clinton ga ɗumbin magoya bayanta da ke shewa suna Hillary Hillary. Ta ce, "Ai, ci gaba ba na shugabannin manyan kamfanoni da masu juya ɗumbin kuɗaɗe ba ne kawai. Dimokuraɗiyya ba kawai na biliyoyi ba ne kawai. Da na ci gaba, wato da ci gaba da dimokuraɗiyya na daga cikin mallakar hukuma." Rundunar sojin Pakistan ta ce hare-haren jiragen yaƙi sun hallaka mayaƙan sa kai sama da 20 a yankin ƙabilu na arewa maso yamma da ke fama da rigingimu, daura da kan iyakar Afghanistan a wani ɓangare na wani babban matakin soji da ake ɗaukawa a yankin. Wani bayanin da aka fitar jiya Asabar ya ce hare-haren sun hallaka mayaƙan sa kai ɗin ne a yankin Takal Hill da ke arewacin Waziristan. Ba a iya tantance wannan rahoton ba saboda 'yan jarida ba sa iya zuwa yankin. Sojojin Pakistan sun fara ɗaukar wani gagarumin matakin soji kan 'yan Taliban da sauran ƙungiyoyin mayaƙan da ke yankin ƙabilu na arewacin Waziristan tun a bara. Rundunar ta soji ta ce zuwa yanzu an hallaka mayaƙan sa kai wajen 2,800 da kuma sojoji 350. Hukumomi a jihar Texas na wato ta Amurka sun ce wani ɗan bindiga cikin wata mota mai sulke ya buɗe wuta kan headquarter 'yan sanda da ke Dallas, ya ragargaza tagogi da motocin 'yan sanda da ruwan albarusai, sannan ya sheƙa guje da motar 'yan sanda na binsa da ruwan harsasai. A ƙarshe dai waninsu ya saɗaɗa ya bindige shi. 'Yan sanda sun zagaye mota mai sulken a wani bayan garin Dallas da safiyar jiya Asabar, bayan musayar wuta da kuma jan daga na tsawon sa'o'i uku, sai maharban ɓoye suka harbi injin ɗin motar don su gurguntar da ita. Shugaban 'yan sandan Dallas ya ce tawagar maharban ɓoye sun yi ta harbi ta gilashin motar bayan da suka hango ɗan bindigar cikin motar. Sama da sa'o'i 7 da fara harbe-harben, wani mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Dallas ya bayyana ta kafar sada zumunci ta Twitter mallakar 'yan sanda cewa an samu wanda ake zargin matacce cikin motar. Ya ce sai dai ba za a iya tantance ko waye ba sai bayan an yi gwaje-gwajen likita.
Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin wannan shirin dai za mu duba zaben zango na farko ne da aka yi a kasar Taki, domin ko jami'ar AKP na shugaba mai mulki Recep Tayyip Erdogan da ta sha kaye ba za ta samu damar kafa gwamnati ba, domin ko ba ta ci zaben da zai ba damar yin hakan ba. Domin neman ƙarin haske game da wannan zaben, shirin zabe ko nadi ya nemi Dr. Abati Bako ya muna ƙarin bayani game da zaben na ƙasar Taki.
Sako kujeru guda 550 a wanda ake yin, wanda jam'iyyu suke yin takara a kansu. Kuma ita kasar Taki, wannan kasa ne dogon tarihi na fiye da shekara 10, wato akwai bambance-bambance mai yawa tsakanin irin tsarin mulkin da Najeriya take ko kuma irin tsarin siyasar demokuraɗiyyar da Najeriya take yi da wanda kasar Taki take yi. Saboda ita kasar Taki tana yin tsari ne irin na wanda da turanci ake cewa parliamentary system of government, mana tsari irin na prime minister da kuma shugaban kasa wanda yake bai da tafi da gwamnati, kamar dai tsarin da Najeriya ta dauko farkon shekara ta 1960 bayan an sami yancin kai.
Ya suke zaben su?
To, akan yi zaben su ɗan majalisa wato guda 550 a mazaɓu ko kuma a shiyoyi guda 81, wanda in ka kutanta da Najeriya mu kuma da jihohi muke amfani su ko da kamar lardilar yawa, amma mu a Najeriya jihohi muke amfani da shi. Kuma gaskiya taki sun daɗe da fara yin zaɓe na demokuraɗiyya, saboda suna yi tun 1927, wanda kwatanta da Najeriya kana maganar mun fara yi ne a shekara 1959 ko kuma shekara ɗaya kafin samun yanci. Saboda haka zaɓensu da yadda tsarinsu yake tafiyar da mulkin demokuraɗiyya ya yi matuƙar shan bamban da tsarin da Najeriya take. Amma kuma akwai kwatancecciya da za a iya yi, saboda su ma multi-party system suke, ma'ana tsari suke yi irin na jam'iyyu masu yawa. Amma kuma akwai jam'iyyu masu kwaɗi guda huɗu, akwai jam'iyyu ƙanana guda 18 a ƙasar, wanda amma yawanci za a ga cewar idan duk jam'iyyar da ba za ta samu kashi 10% na ƙuri'un da za a kada a cikin ƙasar ba, to jam'iyyar ba za ta tsaye da ba za ta sake tsaye da takara ba. Saboda haka a zaben da aka yi a ƙasar taki a wato 7 ga watan wannan wata da muke ciki, ya sa an samu cewar akwai ita jam'iyya mai mulki wacce ake cewa AKP ta sami wato kujeru guda 254. Akwai kuma jam'iyya wacce take babbar ɗaya hamayya wacce ake cewa CHP ta samu wato kujeru guda 132. Akwai kuma mai binta jam'iyya ta uku mai ƙarfi a ƙasar wacce ake cewa MHP, ita kuma ta sami wato kujeru guda 82. Haka ita ma akwai HDP, duk wannan jam'iyyu ne manya guda huɗu a ƙasar wanda ita kuma ta sami wato kujeru guda 82. Amma jam'iyya mai ci wacce shugaba Tayyip Erdogan yake shugabanta ta sami ƙarancin kujeru matuƙa da gaske, wanda da kujerunta ya haura 300. Akwai bambanci tsakanin yadda Najeriya take mulki da yadda ƙasar take take.
To, datta, me yasa rashin cin zaɓen majalisa da jam'iyya mai mulki ba ta yi ba yasa ya zame alamar da zai sa ba za ta sake komawa kan karagar mulki ba?
To, wato ana samun bambanci ne tsakanin yin zaɓen na wato shugaban ƙasa, wanda wannan ana yi ne duk bayan shekara 5. Wannan kuma na majalisu ana yi ne duk bayan shekara 4. Sannan kuma jam'iyyun suna da ƙa'idoji. Akwai kamar alal takaddir kamar jam'iyyar wato ita mai gwamnati, ita jam'iyya ta AKP, wato idan ka je majalisa sau uku a cikin tsarin mulkin su, to ba za ka sake zuwa ba. Akwai kuma jam'iyyar da yake two terms za ka yi, mana sau biyu za ka yi, ba kamar tsarin mulkin Najeriya wanda sai kai ta yi ma sau 100 ba ko zuwa majalisa. Saboda haka mataki na gaba da za a yi shine sai dai idan an sake yin zaɓe na kujeru na majalisa, wanda nan gaba shine zai sa ita jam'iyya mai yawan kujeru ta AKP ta sake cin wato kujeru da suka haura 330 ko kuma fiye da haka. To shine zai sa su kawo canje-canje da sabbin tsare-tsare a cikin wato tsarin mulkin ƙasar, don su canja tafiyar da yanayin mulkin demokuraɗiyya na ƙasar. Saboda yanzu abinda shi ta yake faɗa shine tsarin mulkin da suke yi baya tafiya daidai da yadda duniya take. Saboda haka suna son su kawo canje-canje.
Yanzu Dr. Kadara, an sake zuwa zaben, ba su samu wannan adadin kuri'un ba, to ya kenan?
To haka ba ya ci da jiya, dole sai an sami jam'iyya wacce take tana da niyyar ta kawo sabbin tsare-tsare, ma'ana ta gabatar da tsari irin na shugaba mai cikakken iko irin na tsari na Amurka ko kuma irin na Najeriya. To sannan ne abu zai iya, ko kuma ita jam'iyya mafi rinjaye wacce take da kujeru guda 254 ita jam'iyyar AKP ta yi alliance mana ta yi kawance da ɗaya daga cikin manyan jam'iyyu yanzu Allah ta kare idan za su kawance da jam'iyyar C ko kuma da ita ce mafi rinjaye na biyu to za su iya kawo canje-canje da sabbin tsare-tsare na canje tsarin mulkin demokuraɗiyyar da ake yi yanzu a ƙasar take amma in ba wannan ba babu abin da za su iya yi sai idan bayan shekara huɗu an sake yin zaɓe to shi ne za su iya in sun iya samun kujerun da ake buƙata ma'ana kashi biyu bisa uku kamar guda 330 to shi ne za su iya kawo sabbin canje-canje da tsare-tsare.
To dakta shin ya ake zaɓe ne a ƙasar take ina nufin yadda ake jefa ƙuri'a?
A wajen jefa ƙuri'a wato gaskiya suna yin tsari ne irin kamar yadda ƙasar Birtaniya take yi. Ka san ita ƙasar Birtaniya ba su amfani da wannan kwakwaroto da muke faɗa shi wannan katrida. Abu ne kurin da ake yi shi ne a buɗe sunayen waɗanda suke da rajista a yi musu wato alama na ka zo za ka jefa ƙuri'a shi kenan.
Dakta wani batu kuma shi ne ina tasirin kuɗi wurin jefa ƙuri'a a ƙasar take?
Kuɗi ba sa tasiri a zaɓe a ƙasar saboda gaskiya ƙasar take tana da ɗan kyakkyawan wato tattalin arziki idan muka kwatanta da Najeriya ba kamar munan bayin da wato kuɗi suke tasiri ko kuma ubangida yake tasiri da shauransu a wannan gaskiya akwai bambanci matuƙa daga saboda haka kuɗi ba sa tasiri a al'amuran zaben ƙasar take.
To jami'an tsaro fa ko suna taimakawa jami'a mai mulki wajen cin zaɓe?
Jami'an tsaro wato su ma ba sa tasiri ma'ana ba sa ɗaukan layi na nuna goyon bayan ko da gwamnati ce wacce take mai ci a ƙasar duk ba sa yin irin wannan abubuwa.
Sai dai ba za mu rufe wannan shirin ba tare da leƙa zauren majalisun dokokin Najeriya ba inda aka samu takaddama wajen zaben shugabannin waɗannan majalisun guda biyu kuma wakilinmu Madina Dauda ita ce ta yi mana jagora.
Senatoci 57 cikin 108 ne suka zaɓi sabon shugaban majalisar dattawa Abubakar Olusola Saraki babu hamayya bayan Ahmed Sani Yariman Bakura ya gabatar da shi a gaban majalisar. A dokokin majalisar dattawa idan an samu kashi 1/3 na 'yan majalisa a zauren majalisar lokacin da za a kada ƙuri'a domin zaɓe ya wadatar. Kashi 1/3 na 108 shine mutane 38 a wannan zaben an samu senatoci 57. Dina Melaye daga jihar Kogi yana cikin masu goyon bayan sabon shugaban kuma yayi ƙarin haske.
Na kai nadi ai zabe ne fitowa kai an yi zabe kuma an dubuyi wanda ya cancanta wanda zai kawo mana ci gaba a ƙasar nan wanda zai tsaya tare da talakawa wanda zai yaki da sace-sacen da ake ciki kuma an zo an ga shi Bukola Saraki shi zai fi samu shi zai fi mana wannan saboda haka zabe aka yi inda mutane 76 cikin 108 suka ce aka za su nufa to ai siyasa kenan.
Sai dai da Madina ta cewa Sanata Ibrahim Gobir wannan zabe nasu yayi kama da nadi shine sai ya amsa mata da cewa
a ce kuma zabe na an kai tunda abin da sa aka ce zabe na an kai ba tun zaɓen nan ne 1/3 shine koram wansu an samu 1/3 ana ci gaba da zaɓe.
Menene 1/3 ku a majalisar dattawa?
Ina ganin ko 38 to muna wajen 65 ko 70 ma na haka.
To ina gaskiyan cewa dukkan ku da kuke PDP ko kuka haddasa wannan shiri
na me na PDP
na hada PDP da APC ai zaɓe
ba ga mutaka haka nan
ɗan siyasa ɗan uwan ku
ba gaskiya ba ne ba ɗan PDP na mu ɗan APC
cewa akai tun jiya da daddare kuka gama wannan zaben yau dai kun yi ne kawai dan a ce kun yi zabe
to amma in haka ne muka yi don neman kasa candidate namu na APC
saboda a ce kun yi zabe
to ba ai zaben ba ai ba gaban ki ce ba kin gani ba ai kin gani an amsa endume da Ikrama kuma it was very fair kuma alhamdulillah abu yayi kyau
to sai dai kawai yanzu wannan zabe bai yi wa uwar jam'iyyar APC dadi ba domin ko wanda ce a zaba daban da wanda ya ci zaben abinda yasa wasu ke ganin cewa jami'ar ta APC ta so ta yi naɗi ne yanzu ta ce za ta ɗauki mataki wannan matakin shine ƴan ƙasa suka zuba hajjan mujiya domin su gani. Duka kuma anan mu kawo ƙarshen wannan shiri, amma dun waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kamar su Dr. Abati Bako na Cibiyar Demokradiya na ƙasa da ƙasa dake birnin Kano da wakiliyar mu Madina Dauda, sai Cubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Ni madugan shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati insha Allah a ji mu da wani sabon shiri.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Kasashen Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru da kuma Benin suna shirin kafa wata rundunar soji ta haɗin gwiwa wacce za ta tunkari matsalar hare-haren Boko Haram da ta'addabi wasu kasashe da ke kusa da tafkin Chadi. A ranar Alhamis da ta gabata ne kasashen suka amince cewa za su yi aiki kafada da kafada ta hanyar kafa rundunar tsaron da samar da miliyoyin kuɗaɗe domin tunkara hare-haren ta'addanci tare da samar da ayyukan yi ga matasa da kyautata rayuwar waɗanda wannan matsala ta shafa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adam El-Hikaya ya halarci taron wanda aka kammala a Abuja babban birnin Najeriya, ga kuma rahoton da ya haɗa mana a lokacin.
Taron masu ruwa da tsaki kan lamuran tsaro na kasashen yankin tafkin Chadi ya kammala da amincewa da kafa cibiyar rundunar a birnin Injiminar kasar Chadin. Manyan hafsoshin rundunonin tsaro, manyan sakatarorin ma'aikatun tsaro da 'yan diflomasiyar kasashen sun gana a lokuta daban-daban don ɗaukar matakan bai ɗaya na kawar da Boko Haram.
Collectively, we'll fight this insurgency to a standstill. Thank God that the Nigerians.
Za mu yaƙi masu tada ƙayar bayan har sai mun ga bayansu, ko muna godewa Allah a yin sojojin Najeriya na yaƙar 'yan ta'addan da samun gagarumin nasara. In ji babban sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya Aliyu Ismail da yake bayyana sakamakon taron.
We hope with the joint task force things will be.
Muna fatar da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasashen baki ɗaya za mu kawo ƙarshen ƙalubalen. Shin menene tabbacin za a aiwatar da dukkan ƙudurorin da aka cimma a taron da ya haɗa da gudunmawar miliyoyin dalar Amurka? Shugaban hukumar tafkin Chadi Sunusi Imrana ya nuna ƙwarin gwiwar nasara, amma ba zai cika baki a halin yanzu ba gabanin samun zama da shugabannin ƙasashen.
To, za mu ba da shawara cewa a fahimtar mu ga yadda ya kamata. Mata, in gaya maka shawarwarin ba, idan Allah ya sa mun haɗu daga baya na fassara maka in ce ni dai na fita ga abin da na ba da shawara.
Don ƙara ji daga bakin mu ƙaraban shugaba Buhari kan yadda ya ɗauki wannan yaƙi da muhimmanci, na tambayi sanata Hadi Sirika shin a ina aka kwana ne bayan wannan taron.
Idan aka samu wato za ka iya bacci da idanunka biyu a kulle, ka tashi ka tafi neman abincinka, ka nema da rana ka dawo gidanka ka kwanta da dare kai bacci, to alhamdulillah an samu an kama hanyar ci gaban ƙasa. Ina so in tabbata maka cikin ikon Allah daga nan zuwa cikin ko kwana 100 ne, ba na so in ce wai kwana 100 ko kwana 80 ko wani abu, amma cikin gaugawa mutane za su fara ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rashin tsaro a wannan ƙasa.
Tambaya dai rashin aiki na bai ɗaya na ƙasashen tafkin Chadin kan ba wa 'yan bindiga damar fakewa garuruwan kan iyaka, da hakan ya kai ga duk ƙasashen ma in ka ɗebe jamhuriyar Benin na fama da zulumin Boko Haram.
Wakilin muryar Amurka kenan Nasiru Adam El-Hikaya. To, wani batu da ya taso a wannan matsaya da aka cimma ta kafa rundunar sojin shi ne ajiye cibiyar tsaro a birnin N'Djamena na Chadi, wanda wasu masana ke ganin kamata ya yi a kafa cibiyar a Najeriya. Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya, wanda ke fashin baki kan harkokin tsaro, na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi.
Idan aka ce herkwata shi ne inda za a tara makamai da kayan abinci da kayan yaƙin da kuma su mutanen da za su yi yaƙin. To, idan aka kaita Nijar misali ko kuma aka kaita Chadi, kaga an ɗan yi nesa da inda abin ya shafa, amma aka ajiye ta a Maiduguri kaga ana kusa da abin, saboda haka duk abin da aka bukata da an bukata na makami ne a na mutane mayaka ne da za su je su yaƙi wa'annan mutanen, kaga a take kawai shikenan sai a kai su. Amma aka ce an kai shi Nijar ko kuma an kai Chadi, kaga sai nake kamar akwai matsala tunda ya ɗan yi nisa kafin a ce an ɗauko. Wataƙila sai an yi amfani da helicopter, wanda a hanya helicopter nan za su iya ganinsa su harbe kuma kamancin haka. Amma in a cikin Maiduguri aka kafa wannan headquarter, to muna kamar abubuwan za su zo da sauƙi, saboda abu ya tashi kawai shikenan za a amfani da damar kusanci sai a tura a take cikin 'yan daƙiƙai an yi clearing ɗin abin da duk ake jinya ta su a wannan lokacin. Muna ga kamar ni in a zaɓi na ne Maiduguri ya fi dacewa.
To, sai dai ganin cewa Najeriya ce za ta zama commander wannan cibiya, tare da la'akari cewa akwai buƙatar a baiwa sauran ƙasashen damar taka rawar gani. Ajiye shalkwatar ko kuma cibiyar tsaron a N'Djamena ya yi daidai domin yaƙi ne da ya shafi sauran ƙasashen. To, baya ga wannan batu, akwai maganar kuɗaɗen da za a samarwa ita wanda runduna ta musamman da ta taso, inda aka bayyana cewa ana buƙatar miliyoyin kuɗaɗe wajen tafiyar da ita, kuma akwai buƙatar ƙasashen su himmatu wajen ba da gudunmawarsu muddin ana so a ci nasara. Sai dai a hirarsu da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina, Alhaji Baba Ba'ab, tsohon sakataren hukumar raya tafkin na Chadi, ya ce dole sai Najeriya ta zama yaya babba a wannan tafiya kamar yadda ta saba, muddin idan ana so a ci nasara.
Kasashen nan da suke na tafkin Chad daman hudu ne, da Najeriya da Cameroon da Niger da Chad. To a cikin su hudun daman Najeriya ne take daukan nauyi kusan 7/10 abin da ake bayarwa na tafiyar da wannan wuri, Najeriya take dauka. To saboda haka yanzu kusan za a ce dai nauyin da zai daukan Najeriya din ne.
Lokacin da kake babban sakatare a wannan hukuma, kusan akwai kasashe da dama da suke karo-karo, a lokacin ku ba fuskanci matsala na ba da gudunmawa ba?
Kullum matsalar da ba ake fuskanta kenan. A lokacin da ni na je don na can kogin Naija a kasashen tara, ba ma hudu kamar na wannan din, kasashen tara ne, akwai Guinea, akwai Mali, akwai Burkina Faso, akwai Cameroon, akwai Chad, akwai Benin, akwai Niger, Nigeria. A lokacin da zama ba harkan duk gaba ɗaya sun tsaya, sai da muka juya formula ta Nigeria ta ɗauki kusan 55% a cikin duk kuɗin da ake bayarwa.
To ko yaya wannan runduna ta haɗin gwiwa za ta kaya a wannan yaƙi da ake da ƙungiyar Boko Haram? Wannan lokaci ne dai kaɗai zai nuna.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya.
To ɗan gwagwarmaya sun ce mayakan Kurdawa sun danna zuwa tungar kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a Siriya, daura da kan iyakar yankin Kurdawan yayin da ake kazamin fada tsakanin bangarorin biyu. Jiya Asabar, kotun kundin tsarin mulkin kasar Madagascar ta yi watsi da wani yunkuri na majalisar dokokin kasar na tsige shugaba Heri Rajao Narimampianina saboda zargin yin karan tsaye ma kundin tsarin mulkin kasar da kuma rashin iya aiki. Kotun ta ce zarge-zargen ba su da tushe, abinda ya bada dama ga shugaban da aka zaba a karan farko tun bayan juyin mulkin sojin shekara ta 2009 ya iya wargaza majalisar dokokin kasar, wanda hakan zai dada sa al'amura su taɓarɓare a wannan matalauciyar tsibirin ƙasa ta tekun Indiya. A wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a jiya Asabar, shugaba Rajao Narimampianina ya ce ba zai sake amincewa da wulakanta dokar kasar ba. Shugaban Iran ya ce za a iya cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin Iran da manyan kasashen duniya cikin wannan watan, muddin dai ba a shigar da wani sabon batu ba cikin kwanakin da ke tafi. Rundunar sojin Pakistan ta ce hare-haren jiragen yaƙi sun hallaka mayakan sa-kai 20 a yankin ƙabilu na arewa maso yamma da ke fama da rigingimu, daura da kan iyakar Afghanistan a wani ɓangare na wani babban matakin soji da ake ɗaukawa a yankin. Wani bayanin da aka fitar jiya Asabar ya ce hare-haren sun hallaka mayakan sa-kai ɗin ne a yankin Dattahal da ke arewacin Waziristan. Hukumomi a jihar Texas ta jihar Amurka sun ce, wato ta Amurka sun ce a wani dan bindiga cikin wata mota mai silke ya bude wuta kan headquarters ɗan sanda da ke Dallas, ya ragargaza tagogi da motocin ɗan sanda da ruwan harsasai, sannan ya sheka guje da motar, sannan wani dan sanda ya bindige shi daga boye.
To jama'a, abinda shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya, sai kuma can da hantsin Allah ya saka mu, Sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin na garin kowa a wannan shirin da zamu gabatar. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lefes Gresham ita ta da sauti ta bada umarni. Ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.